ama wale di roma
sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da wannan lokaci. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugabannin kasashen yammacin duniya da na Rasha sun ci gaba da cece kuce zuwa jiya Juma'a a tankiyar da suka shafi makonni suna yi kan kasar Ukraine, a kuma daidai lokacin da kasar Rasha ke barazanar yin ramuwar gayya ta amfani da karfin soji. Muddin NATO bata amince da bukatar janye wata karamar rundunar soji da ta girke a tsohuwar kasar Communist ta gabashin Turai, wadda yanzu kuma mamba ce a kungiyar ta NATO ba. Shugabannin jamhuriyoyi biyu da suka yi shelar ballewarsu a Donbas sun yi kira ga 'yan kasashen su jiya Juma'a da su fara shirin tashi, sannan waɗanda kuma suke iyawa su saba makaman yakinsu, sannan saura su tashi. Kuma za a samar musu da kayan abinci da matsugunai a garin Rostov-on-Don na ƙasar Rasha. A wani jawabi ta gidan rediyo, shugaban Donetsk Denis Pushilin ya ce rayuka da kuma rayuwar mutanenmu sun shiga cikin haɗari. Ya yi zargin cewa shugaban Ukraine ya girke sojoji akan iyaka, kuma a shirye yake ya bayar da umarnin kai hari, gargaɗin cewa a tashin ba wajibi ba ne. Jawaban shugabannin Donetsk da Luhansk da aka yada ta gidajen rediyon an naɗa ne tun kwanaki biyu da suka gabata, a cewar wasu ƙwararru kan yanayin bidiyo da suka yi nazarin kwaya-kwayen bidiyon. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin tsaron Amurka Leo Austin ya yi kiran da a sassauta tayar da jijiyoyin wuya game da rikicin na Ukraine a wata tattaunawa ta wayar tarho a jiya Juma'a da tukuran aikinsa na Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Austin ya yi kiran da a kai zuciya nesa a mayar da sojojin Rasha da ke zagaye da Ukraine zuwa sansanoninsu, a kuma shiga tattaunawar warware rigimar a diflomasiyance, a cewar sakataren yaɗa labarai John Kirby a wata takardar bayani. Wannan tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta yi shelar shirin atisayen rundunar soji masu sarrafa makaman nukiliya daga yau Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa zai jagoranci atisayen, wanda zai hada da jerin rawar daji ta harba makamai masu linzami masu iya tashi daga wata nahiyar zuwa wata, da kuma makamai masu linzami da ke iya sarrafa kansu, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. Rahotanni na nuna cewa jiya Juma'a 'yan sanda a Ottawa, ƙasar Canada, sun fara kama direbobin motocin dakon kaya waɗanda ke zanga-zanga kan wajibta yin rigakafin cutar corona da sauran tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar a ƙasar da suka fara tun makonni uku da suka gabata. Yayin da wasunsu ke sanye da rigunan yaƙi kuma ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu, 'yan sanda sun fara ƙoƙarin fatattakarsu tun da daren ranar Alhamis, lokacin da aka ce sun kama jagororin zanga-zangar Tamara Leach da Chris Barber a wajejen gidan majalisar dokoki da ke babban birnin ƙasar. Hukumomi sun kuma killace wani babban sashi na tsakiyar birnin don hana mutane, ciki har da manema labarai, kutsawa ciki. Hukumar yaɗa labarai ta Canada mai kula da kafofin yaɗa labaran gwamnati ta ba da rahoton cewa an yi kaman, kuma 'yan sanda sun kafa sansanonin tsare mutane da dama a birnin. Mutane tara sun ɓace bayan da gobara ta tashi a wani jirgin ruwa da ya taso daga Girka zuwa Italiya da safiyar jiya Juma'a, kuma 'yan kwana-kwana sun yi ta ƙoƙarin ceto mutane da dama da suka makale cikin jirgin, a cewar hukumomi. Fasinjoji kimanin 240 da ma'aikata 51 ne ke cikin jirgin mai suna Euroferry Olympia mai ɗauke da tutar ƙasar Italiya lokacin da gobarar ta tashi, kuma jiragen ruwa masu ayyukan ceto sun yi cinkus a tsibirin Kofu, inda aka girke motocin ɗaukar majinyata. abin tamkar almara kamar abin da aka yi ne a Titanic, amma wannan da gaske ne. A cewar David Waller, wani direban motar dakon kaya wanda aka ceto kuma yake wani otel a Kofo. Dangantakar China da Rasha da ke dada zama ta kud-da-kud tana iya haifar da sakamako mai tsanani ta fuskar yankin ƙasa da siyasa da kuma tattalin arziki muddin rikicin Ukraine ya faskara, a cewar masu nazarin al'amura. Yayin da manyan ƙasashen biyu suka dada ƙarfafa abin da suka kira dangantaka ta dalla-dalla mai matukar muhimmanci, China ba ta yi tayin bayar da cikakken goyon baya ga mamayar da Rasha ka yi ma makwabciyarta da ƙarfin soji ba. Kuma akwai alamomin da suka nuna cewa fannin shugabancin China ya damu saboda wannan arangamar soji da ka iya zama mafi muni a nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu ba zai haifar ma China da mai ido ba, a daidai lokacin da dangantakarta da Turai ke dada sukurkucewa kuma tattalin arzikinta ya fara gengedi. Jiya Juma'a, Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya himmantu ga ganin cewa shugaban sashin kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Dinkin Duniyar ya kai ziyarar gane mu ido ta haƙiƙa a lardin Xinjiang na ƙasar China, inda tsirarin 'yan ƙabilar Uyghur da Musulmi masu alaƙa da Turkiyya ke zaune. Zai fiye ma China idan har ta gamsu cewa ba ta yin abin da mutane ke zargin cewa tana yi. Zai fiye ma China ta samu ziyarar haƙiƙa ta babbar kwamishiniya, kuma za mu yi duk abin da muke iyawa don ganin cewa an yi hakan, a cewar Guterres. Ya ƙara da cewa muddin aka kasa yi, to lallai babbar kwamishiniyar za ta yanke shawara gwargwadon ikonta. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya yi waɗannan kalaman ne a Jamus a wurin taron harkokin tsaro da ake yi a Munich, bayan da chairman ɗin taron ambasada Wolfgang Ischanger ya tambaye shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. Za mu leƙa ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Neja, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karensu ba babbaka. ‘Yan bindiga daɗin sun kai farmaki a wasu yankuna da ke cikin ƙaramar hukumar ta Mariga, inda suka yi awon gaba da wasu hakimai biyu da kuma ɗimbin jama'a. Rakiya Jibrin Aliyu, wato ɗiya ce ga hakimin Gobi da ke ƙaramar hukumar, ga kuma abin da take shaida mana.
Mun dai jiya muna zaune gida muka ji harbin bindiga, to sai ko ana batun da zai boye sai muka da ta ba hanyar bayan gida. To ashe shi lokacin yana nan zaune kofar gida, sai yara suna cewa ba ka tashi ka shiga gida, ba ka tashi ka shiga, to kahin ya tashi din. Wasu suka zagaye tsohon masallaci, yana sai suka cin mashi, suka cire mai hulla sai aje cin gida ƙasa, sai suka cire mai agogo da komai dai haka dai. To daga nan muna dawa muka je muka samu wata fadama kenan muka lallabe mu, muna da ka a wuce da babanmu. Sai aka ce to mun fita gidan a kulle gida, sai matan shi guda haka sai ta ciro hullun da aka kawo daga gida. Daga nan sai aka rufe gidan muka yi fita kenan, mun kwana cikin gari. Gaskiya gabaki ɗaya kowa hankalin shi ya tashi, kowa na ta kuka.
shi ma dan gidan hakimin Gobe wanda shi ma sha da kyar daga hannun yan bindigar ya mana kalin bayanin abin da ya gane wa idanunsa.
Saboda abin da ya faru da ni dai ina da shago bakin titi, so tsakani na da su shago guda ke tsakani na da su, ko da suka zo mashin 17 ba su yi halibi ba sai da suka kasa kansu biyu, rabi suka yi cikin gari, rabi suka yi gidan hakimi. To waɗanda suka zo daidai inda nake su suka yi halibi, dan na tashi na sheka da gudu na bi ta bayan shago na, na ci karo da su kuma sai na sake dawowa. To a lokacin ne shi wanda ke nuna masa wurare yake su bishi, shi ne ciyaman ku bishi. To lokacin na hau kafa na muka ta yi da su suna bi na mashin, guda na cewa ka alibe ne. To kuma jin haka nace to ai sai dai na fadi, daga nan kenan na sheka na samu na shiga wani gida, ina kwadawa gidan sai na hau katanga sai na fada gidan zonal. To da yake gidan zonal ba kowa, wannan na tsaya ina a tsugunna wurin nan, suka dauko babana shi hakimi kenan, suka dauko shi suka sawo shi a mashin gabana, suka wuto suka wuce da shi ina labe da hakimin da wata kanwana da jikan hakimi din su uku, ina kallon lokacin da aka wuto da su. Bayan an wuce da su daga baya aka wuto da wani inyamuri wanda ke da kemis a nan wurin mu, da kuma wani tsoho dan gudun hijira shi ma, sannan sun dauki ma suka mashin guda 7 na jama'a.
To yanzu tabbas hakimi na hannunsu dai kenan.
Dimun sai da suka buge shi a fadin shi ya fadi, suka jawo shi kasa sannan suka rasha mashi. Dimun tsakani na da su duka bai wuce taki uku, suka biyo ta gabana da shi, ba su kira kowa ba tukun.
Bugu da kari a yankin gulbin boka ma dai da ke karamar hukumar Tamariga nan ma na ci gaba da dadana kudar su. Umar S. Mahoro mazaunin wannan yanki ne ga kuma abin da yake cewa.
A ranar Lahadi muna nan sai muka ji labarin cewa barayin daji sun fito daga bangaren Indago, sun kitar sun yi yamman nan. Daga nan mutanen mu sai suka kama gudu saboda neman mafaka. Ana cikin haka din kuma sai muka ji wasu labarin kuma wasu sun fito daga shiyoyin Sharadi a jiya. Mutanen mu sai suka ta abin nan gudu. Wayanda suka fito daga shiyoyin Indago suka biyo suka zo Hunyu, suka zo Sabon Wuri, suka wuto suka zo Kuyimo, daga nan suka shiga yammacin nan, suka wuce shiyoyin dajin Magmar daji. Bayan an gama wannan sai wayanda suka fito daga Sharadi kuma suka shigo Kakihu, suka zo Mazami. Daga Mazami sai muka ji labarin cewa ai sun koma, sai hankalin mutane ya kwanta, mutane suka fara dawowa. A ranar Lahadi kenan ana cin kasuwa.
Haka.
To bayan ana cin kasuwa kuma sai kuma muka ji an ce kasuwa kuma sun dawo sun kawo daidai wani wuri da ake cewa Kara'a. Mashin kusa da gulbi ne haka.
Haka.
Sai suka gamu da wani bakan bare, suka ce mishi ina ne hanyar da zai kai su bangaren Warari. Sai dai su biyo ta gulbi, suka ce ba sa son shiga ta gulbi, amma dai za su bita sai ce to ga hanyar daji, sai suka raba suka yi ta Warari. Sai shiga dajin Kura, suka yi bannan da za su yi a cikin dajin Kura, sai suka ketara suka yi Mahula. A Mahula muka samu labarin cewa sun kashe mutum biyu a can. To ranar Litinin da safe sai suka zagayo suka zo da bakin gadanmu. Gadan gulbin boka. To anan ne kuma suka tabanna cikin ayyukan da ke nan zagaye da mu. Akwai wasu gidaje da ke nan ƙetaren gada. Misalin ƙarfe 10 kawai sai muka ji halbi bakin gada ɗin. Kawai sai suka shigo cikin gari da masu suka. Suka kama halbi. Ganin haka sai muka je muka samu mafaka. Wasu kuma da Allah ya sa aka rutsa su. Suka zo har nan ƙofar gidan shi mahaifi na mai girma hakimin gulbin boka. To a lokacin ina tare da shi hakimi yayi da ni in tafi in gudu, na ci mishi a'a ba zan gudu ba, ya ce a'a. Kada zo a yi biyu, don shi yana da ganin cewa shi ya tsoho ba za su iya taba shi ba. Ni da in tafi tunda ni mata shi ne kila suna a wannan aibatan mu, sai na tashi na tafi. Bayan na je na dan gudu na dan shiga wani haki haka, sai suka zo suka same shi, suka ta dukan shi. Bayan sun duke shi sai mahaifiyata ta jilla ta ji yana kuwa, ita ma ta zo sai suka dauke suka sa shi san mashin cewa su wuce da shi. Sai mahaifiyata ta rike shi ce ba za su tafi da shi ba. Sai dai in ma za a kashe su ne, sai dai a kashe su gaba daya. Sai suka ce ko tun da haka ne duka hawo mashin. Sai aka dauke shi da shi da mahaifiyata suka wuce, suka je can ba cikin daji. Da suka je can daji sai wani ogan sai ce kai wannan tsofa ya tsofa, suka ce ai shi ne mai garin garin, yake to kura mai gari ne ya tsofarewa, a aje shi. Sai aka aje shi, ta kuce da ita mahaifiyata wa akalla dai sun dauki mutum 18 a cikin garin gulbin boka, sun wuce da su maza 8 mata 10 a halin da ake ciki, ko mutum guda daga ciki wanda aka dauka ba wanda aka sauko.
To kamar wanda
suka bi ta Kuyimu sun dauki mutum guda dan gulbin boka, shi ma again sun tafi da shi daji. To Allah ya kaddara shekaran jiya bayan suna cikin abin nan barci ya kwashe su, shi ma samu ya kutuwa daga hannunsu. To shi kadai ne zai ce waya ya fito a hannunsu. Wayancan mutum 18 da ke hannunsu ba wanda ya fito. Da farko sun ce a kowane mutum guda idan muna son su za mu ba da naira miliyan 20-20. To a cikin haka dai muka yi ta faman tangwasu ma ba su haƙuri, har aka dawo suka ce to gaba ɗaya mutanen garin gulbin boka sai mun ba su naira miliyan 20.
gaba ɗaya mutanen gurbin boka
eh gaba ɗaya wanda aka kama din nan ba kuma za su go ɗaya bayan ɗaya ba sai dai in mu hada kudin gaba ɗaya mu ba su sannan za su sako mutanen mu to a haka ne muka ta ba su hakuri har muka ce to zamu muka ta abin nan ciniki da su har Allah sa muka kai miliyan 10 to yanzu nan sun amince akan zamu ba su miliyan 10 sannan su sako mutanen mu kun ranan da abin ya faru mun sanar da jami'an tsaro mai girma ciya mun namar gallon hakamin ma'ana honorable Ibrahim TO wanda aka sauke shi yana kan hanyar shi ma zai je zuru ya kawo ku mai yake jin wannan al'amarin shi ma da kirai ya juya da motar shi akwai number na emergency response da aka rarraba cewa idan mun samu irin haka mu sanar da su ni na sanar da su fiye da haka sai nake tunani lokaci muna bayani da mutanen na ga musu ga halin da ake ciki ga situation da ake ciki sannan mun sanar da duk wani jami'in tsaro da ake tunani zamu sanar da mun sanar da commissioner of police na Niger State don muna da wani abin da za mu yi sanar da shi mun kuma sanar da shi ma.
To ka ce sun dudduki shi mai girma hakimi kamar yanzu wani irin hali yake ciki
to a halin gaskiya bayan sun sako shi muka dauke shi muka idan da yake hanyar kwantagora sun datse a wajen kuma din ba halin abin da muna so mu kai shi asibiti sai ba mu samu damar kai shi ta wurin ba sai mu kai shi asibitin Rijau. To a can Rijau a can ne aka dan yi jiyan shi na dan lokaci ya zauna gidan sarki mai martaba sarkin Bauchi a nan ne ma kiyama na Rijalu Hagame ya zo ya diba shi ya ba shi gudunmuwa naira 50,000 domin a yi treatment na shi. To bayan haka da muka ga abin ya dan lafa sai muka dauko shi ya zo ne yana nan kwantagora a asibitin Tagwai ina karban jinya. To a halin gaskiya karamar hukumar Marigal muna cikin wani ukuba wallahi gaba daya Marigal Hagame babu inda ke da kwanciyar hankali kwata-kwata don a kalla yanzu nan a garo ne ke karamar hukumar Marigal Hagame wa'inda suka bar garuruwan nan suna zama kango sun fi karin gari 200 tsakani da Allah don a garin Gulmboka yanzu nan idan za ka shigo garin Gulmboka don ina magana nan ina cikin garin Gulmboka mutane da ke cikin garin Gulmboka ba su fi mutum 200 ba yanzu nan don garin Gulmboka gaba ta watsi bale ƙauyukan da ke zagaye da ita duka babu inda za ka samu mutum 5 ma a cikin ƙauyukan da ke cikin.
To shin kowane matakai mahukunta ke ɗauka kan wannan al'amari? Honorable Abbas Adamu shi ne shugaban karamar hukumar ta Mariga da kuma abin da ke cewa.
Lokacin da muka samu kira Zakari da yake duddude yamma ya riga ya yi don an kira ni ne kusan karfe 6 na yamma so kuma na yi kokari na yi contacting shi commissioner for local government ya tambaye ni na sanar da area commander na yanki na ce to na sanar da shi amma abin da ya ce mini a kwantagora zuwa Bobi yana da nisa haka sai a kawo ɗauki bai wasu jami'an tsaro da suke a kasuwan Garba to an musu magana su taso su yi kokari su kawo ɗauki zuwa wurin da yake suna kusa da Bobi. Amma duba da duhu ya riga ya fara a wannan lokacin da sakon su taso ya zo kuma a kasan ainihin bandit din suna da dubaru da yawa
haka
yanayin ambush
na'am kwantan bauna
haka to wannan yasa dai suka yi ta shawarwari akan suna gudun tun daddare ya riga ya yi ba su san ina za su yi kicibi da su ba gashi kuma ba su da yawa
haka
to wannan dai shi yasa aka kai zuwa har barayin ainihin bandit din suka fita ba su samu isa garin Gobi din ba. Alhamdulillahi ba su halaka ko mutum ɗaya ba ba a samu asarar rayuka ba amma dai an samu na samu labarin ɗaukan al'umma a cikin garin musamman ma kaga kamar shi hakimin district din wanda yake zaune a cikin garin Bobi ainihin Bobi gari sun rutsa da shi da kuma iyalin shi akwai mata da kuma ƴaƴa akwai matan makwauta kuma ɗiyan abokan arziki na samantakewa na shi kalla dai abinda dai jiya zuwa yau suka gaya mini akwai wajen mutum 7 a hannunsu su duk da ina jin ta wasu labaran kuma sun fi haka nan so wanda dai na samu tabbaci kenan.
Yanzu akwai tabbaci an ɗauki shi hakimin Bobi kenan a harin da aka
yi a wannan tabbataccen magana ci safin patrol din na farko da aka yi mun samu haɗin kan ainihin jami'an daga sama sun turo muna wasu jami'an tsaro na soja sojoji da suke a local government sun zo da makamai na zamani, kuma Allah ya sa an yi nasara a tattakan su wancan patrol din na farko. So daga wannan kuma abin ya ja hankalin yan bindigan sun ƙara matsakaini tun daga wannan nasaran da aka yi kansu zuwa yau kusan kullum mashin 300-400. So in har ba irin wannan motocin yakin aka turo na zamani ba, domin jami'an tsaronmu suna kokari barayin nan da bindigogi suke zuwa kala-kala, mu ko jami'an tsaron mu iyakarsu AK-47. To kaga bai yiwuwa mu ta tura su da AK-47 suna tarban su ana ta rasa rayukansu. Amma da za a taimaka muna, duk da dai muna ta iya kokari wajen kai koken, kuma an ce za a yi daga gwamnatin jiha. Gaskiya al'ummar karamar hukumar Mariga suna cikin wani mawuyacin hali a yanzu.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tumasaru, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na dan gari, shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyo na garta murya haɗakan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC, gundumar Columbia. Sunana na Nasiru Yakubu Nero.
Ga dar gayan mamman dan sha ayi
da shirin ne da tarihin wani gari a karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Sunan wannan gari kuwa Gadargayan. Daga ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi, daga nan za mu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari. Labai minis kake sunanka?
Sunana da kake tambaya na sunana Muhammad Shu'aibu Gadargayan. Wannan shine sunana da aka sani na da shi.
Zamu so kadan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari, ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari. Mene ne takaitaccen tarihin wannan gari na Gadargayan?
To tarihin wannan gadargayan gari ne dan karamin gari, amma Allah albarkace shi da albarkatu na kasa wanda duk jama'a suke so, musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin Gadargayan. A doya ne, tumatir ne, albasa ne, masara ne, gero ne, dawa ne, shinkafa ne, ibulu ne, duk abin da ka sani ana nomawa, ana noma shi a wannan dan karamin gari mai albarka Gadargayan. Saboda haka shi yasa kaga garin ma yayi suna, saboda yadda kasuwar Gadargayan take cika, ba a Najeriya kawai ba, har kasashen waje sukan zo garin Gadargayan su sai amfanin gona.
Menene yasa su garin nan ya samu suna ya hagu da biyu, Gadargayan da kofar shanu?
To Gadargayan dai kowa sani inda aka ce Gadargayan, gari ne mai kogi, kogi mai albarka, gari ne mai kifi. Akan zo a samu kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatar kifi a Gadargayan, in Allah ya yarda za ka samu wannan kifi. Na biyu kuma, kamar yadda na faɗa, duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi za ka same shi a Gadargayan insha Allah.
Wannan gari a iya cewa ya kai kamar kimanin shekaru na da ka bari?
Akalla zai kai kimanin shekara 150 akalla kenan, dan dan kankanin gari ne, Allah ya bunkasa shi.
Kai magana abubuwan da a iya samu, menene kuka alfahari da shi cewa da an zo Gadargayan gashi kuke alfahari da shi? Wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar Kaduna?
Duk abin da ka sani na amfanin gona, har ma'adanai, ga duwatsu nan a garin Gadargayan gundumar Fanshanu, ga kuma kamar yadda na faɗa, ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantan su duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan ga yanzu a sami
akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi ai ya ce ga daga mata na alfahari da kasuwanci
muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan ga yanzu ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita
kimanin wasu kwanaki nawa kasuwar nan take yi take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwar nan daga ina da ina da ina suke zuwa
to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Niger suna zuwa daga Cameroon suna zuwa daga a Nigeria kuma Niger Kano Zamfara Katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadan gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye yadda kake tsammani
ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta fi muku tuwa ƙwarya
to babbar matsala mai ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai kusa shekara 100 amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani
kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa
babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta in ka ganshi an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma wanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi rasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi
a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da Kaduna da ke wayanta da kuma
ƙwarai kuwa har da na ba Kaduna kawai ba har kasashen waje ina gaya maka balle jihohi kawayenmu ƙasan Kamaru daga Niger da sauran jihohin Najeriya duk ana zuwa sai kaya ana
wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi
noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi ƙarfi da yaji manya da ta kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe
Alhaji Muhammad Shabu ga daga ta ce garin na kai shekara 150 kai yanzu shekarun ka kai yanzu kimanin nawa
kallon yanzu na da shekara 88
to yanzu ma iya cewa akwai tsaran ka da masu shekaru irin wannan a garin gadar gayan
akwai amma ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan ga
kenan ka gaje ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga ci gaba
alhamdulillah mun gaje yau mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullun ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taba sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya
Alhaji Muhammad Shu'aibu gadar gayan kenan da Tijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunan su da kuma irin abin da yake damun su a matsayin su na al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba a madadin gidan radio na ga tamar hada kan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC kundin Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero
kai na baraki tsan ai mu ya tambun dan gada
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.